بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك وديتا تبتك الله سبحانه وتعالى ما أبو تنجر ما دبوايا ميقوا ميقومي ديدا دمونا سافية الصبر يومنا 20 دتقواس 20 دتارك وتربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا قريم مكة زوى برنا مدينة nare shekara 438 a gida miladiya yau 27 ga watan 1 28 afwan ga watan 1 shekara ta 2017 mun dawo din ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal adid na babban malamin addinin musulunci al-imam muhammad bin abdul wahhab muna fatan allah subhanahu wataala ya masa rahama mun riga mun karkare wannan babi da ke magana akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Abin da ya rage mana a ciki shine masail, mali ce fihi masail. Cikin abin da ya gabata na nassosan Qur'ani da Sunna za mu fahimci sai mali ya fara rattabawa. Amma kafin nan muna ƙara jaddada addu'a ga Allah subhanahu wataala ya gafarta ma ɗaya daga cikin malamai na sunna malam Rabi'u Daura da Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsa a jiya. Muna fatan Allah shi gafarta masa, Allah ya kyautata makwancinsa, Allah ya kankara zunubansa, Allah ya karɓi abin da ya gabatar na alkhairi. Wa'innan malaman suna daga cikin malamai masu ƙima matuƙa, domin gaskiyar magana su ne suka juya bayansu muka taka sunna ta tabbata musamman a wannan jihar. Suna daga cikin wanda yakan taso kamar yadda aka ba mu labari a wancan lokaci, yakan taso kullun ranar duniya daga Kaduna zai zo zari a tattauna yadda za a yada sunna a garin nan. Sukan yi taro a unguwan Iya nan masburin gidan Malam Hassan wanda ya rasu shekarun baya. Akan yi wa'azi a jefe su a faffasa musu jiki, amma dai hakanan dai suka kasa suka tsari suka tabbatar da sai da sunna ta tabbata. Da haka yanzu duk wani matashi da ke yin sunna yana yi ne da gumin su ne suka wahala mu ko muna jin daɗin. Da haka koda ka fi shi yawan ilimi da ire-irensa, to ba ka da falalan gabata, sun sha gabanka a matsalan gabata, sun gabace ka. Kamar yadda kasancewa duk wani wanda zai addini sahabbai sun riga sun shiga gabansa, kuma wannan daraja ce da ɗaukaka. To haka ne irin waɗannan malamai, ko da ka shiga gabansu wurin jajircewa da himma da waye da waye, to sun shiga gabanka ta wurin gabata. Kuma su suna kan sunna tun ba su da gashi a gyammansu, har suka zo gashi ya fito musu har gashin ya zama fari. Suna nan suna tafiya akan sunna, ba su tashi akan sunna ba. Wannan wani abu ne wanda yake mu ai mana guri a kai. Akwai da dama daga cikin matasa wanda yake zai taso a kan sunna, amma idan da zai samu kofar samun kuɗi sai ya riƙa rena sunna, sai ya riƙa rena ahlus sunna, sai ya riƙa ganin shi yanzu ya fi ƙarfin wannan. Idan da ka san shi da waɗansu abubuwa da yake riƙo da su na sunna, sai ka ga idan dai kofin kuɗi ya zo masa dukiya da arziki, sai ga ya manta da wannan. In ka gan shi ba ka ganin wani alama na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam a tare da shi. Amma su ire-iren waɗannan dattawa zubin fari, sai ka ga dai inda suka rayu abin da ka san su shekara 10, shekara 20, shekara 30 baya suna nan a kai har ya zuwa lokacin mutuwarsu. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, ya kyautata makwancinsu, mu kuma ya tabbatar da dugadugarmu a kan sunna idan mutuwarmu ta zo. Allah ta sa mu cika da imani. Mali ce fihi masail, cikin abin da ya gabata za mu fahimci al'ula. Matsala ta farko, ma'rifatu maratibin nasi fi tauhidi, za mu fahimci martabobin mutane a cikin tauhidi. Wato martaban mutane a cikin tauhidi ba martaba ɗaya ba ne, akwai hawa wani yafi wani. Mun fahimci wannan ne a inda muka ji cewa akwai waɗansu mutane saboda kaurin tauhidin su da ƙarfin tauhidin su la yastarqu wala yaktawu wala yatayyaru ma ala rabbihim yatawakkalu, wanda kuma wanda ya ba su dama su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba. Akwai kuma wanda darajar shi bai kai nan ba, ko da kuma bai shirka da Allah ba, kamar yadda muka ce da bi istirqa, neman yin ruqya, da alkayyu, iktiwa, neman yin lalas, duka sun halasta. Idan mutum yayi ya halasta, bai yi laifi bai saba ma Allah ba, amma darajar da yafi wannan shine mutum ya wadatu daga waɗannan abubuwa. To martaban mutane a cikin tauhidi daban-daban. Abinda ake fata da kai ko da yaushe shine ka kirdajin da za a yi kai tauhidin ka ya zama can kololuwa ne. Ka kirdajin da tauhidin ka zai kauri ya girman da zai zama can kololuwa ne, ba ƙasa ƙasa ba. Dan in kai ƙasa ƙasa kana samun tasgaro kuma sai ka koma baya. Amma in ka cincida ka kai sama, in ka samu tasgaro, to sai ka zo daidai. Sai ka dan ƙara jimma wani lokaci, sai ka dan ƙara cincidawa. Allah ka taimake mu. Athaniyatu mas'ala ta biyu, ma ma'ana ta haƙiƙuhu. Mun fahimci menene ma'anan tabbatar da tauhidi. A yayin da muka ji cewa tabbatar da tauhidi shine tsaftace shi da tsarkake shi daga dukkan wata ƙazanta da najasa na shirka da kafirci da bid'o'i da manya-manyan zunubai, kuma mutum ya bakin ƙoƙarinsa ganin ya cika a ginin ƙiran shi na mutum, kar ya kasance yana da abin da ya tauye mutum ta kansa. Shi ma wannan na daga cikin abin da ake kira tabbatar da tauhidi. Asalisatu mas'ala ta uku, sana'ullahi sana'uhu subhanahu ala ibrahim bi kaunihi lam yakun min al-mushrikin. Mun ji inda Allah subhanahu wa ta'ala yayyabuna alkhairi akan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam saboda kasancewan shi ba shi tare da mushrikai. To idan an yaba annabi ibrahim saboda ba shi tare da mushrikai, to haka nan duk wanda ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta annabi ibrahim, to shi ma abin yabo ne a gurin Allah subhanahu wataala, baya shirka da Allah kuma ba shi tare da mushrikai. Kenan ko da irin wannan goguwan ƙarya da take cewa a zo a haɗa kai, a kwaso kowane kara da kiyashi a cewa a zo a yi haɗin kai, idan dai akwai shirka a cikin wannan tafiyan, wannan haɗin kan ƙarya ne, ba za a yi ta ba. Wannan haɗin kan ta ƙarya ce, kakka zama tare da mushrikai, saboda gashi Allah subhanahu wataala ya yabi annabi ibrahim cewa walam yakun minal mushrikin, ba shi tare da mushrikai. To kai wani goguwa ce za ta ɗibe ka a ce ai haɗin kai hadda mushrikai a ciki? Ana kiran Allah uku, ana kiran Allah na da ɗa, ana cewa Allah marowaci, sannan a ce a zo ai haɗin guya kuma duk a haɗa kai a tafi bai ɗaya? Kaga wannan ba zai yiwu ba. Waɗansu suna aji shuwagabanninsu da malamansu da jagororinsu matsayi irin na Allah, waɗansu suna aje su a matsayi irin na annabi, sai kuma a ce a zo a haɗa kai dai a tafi akan haka. Kaga wannan bankauren haɗuwa ce, haɗa baki ne wannan, ba haɗa kai ba ne. Arrabi'atu mas'ala ta hudu, sana'uhu ala sadatil awliya bi salamatihim min ash-shirki. Allah subhanahu wata'ala ya yabi waɗannan jagorori cikin waliyan Allah subhanahu, ko kuma waliyan Allah waɗanda yake su ne jagororin al'umma, Allah ya yabe su da cewa sun kubuta daga shirka. Kenan baya taɓa yiwuwa a jibinta ka a ce kai mutum ne jagora daga cikin jagorori har sai mutum ya barambaran da shirka da mushrikai. Mun ji wannan inda Allah subhanahu wata'ala ya kai walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, waɗansu sifofi ne Allah subhanahu wata'ala zayyano na nagartattun mutane, mutanen kirki. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سيئ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سر ga san ya gaba na gaba ya gaba na baya sai labari. To Allah subhanahu wataala ya yabi irin waɗannan mutane cikin sifofin su, sai ya ce والذين هم بربهم لا يشركون, waɗanda ba sa shirka da Allah subhanahu wataala. Ashe baka zama jagora a cikin addini, baka zama abun koyi, abin nuni a cikin addini har sai lokacin da mutum ya taka martaban nisantan shirka. A daidai wannan gaban yana da kyau mu ƙara bayani kamar yadda muka yi ta bayani a baya. Jama'a musulmi, a yanzu idan muna zaune muna wannan magana, sai mutum ya ta ganin ta ya za a yi shirka da Allah, ya za a yi shirka da Allah, me zai sa ya shirka da Allah? to waɗansu abubuwa suke bijirowa a rayuwa sai idan mutun ya rifi sai je sai fada zuwa ga sharka. Idan idan mutun ya rifi yana neman fa wani matsayi wani office ga irin wannan lokacin fa sai an kai an komo. Idan mutun yana neman wata kujera, wannan kujeran ko wani director yake nima, ko wani pharmacist yake nima, ko wani commissioner yake nima, ko wani principal ma yake nima, ko wani counselor yake nima, to a lokacin nan za a yi ta kawo mishi hari, ka je ka nemi taimako, sai ka miƙe tsaye, sai ka miƙe tsaye, sai ka nemi taimako, kar ka zauna. Abinda ake nufi shine ya je ya kai kansa inda za a yi mishi surkulle da shiririta da bankaura, wanda yake kuma daga nan ake fada zuwa ga shirka. Wani lokaci mutum zai talauci ya ishe shi yana neman kuɗi, sai a bashi waɗansu hanyoyi da in yayi bi zai kuɗi, kuma alhalin duk waɗannan hanyoyi za su kai shi zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Wani lokaci mace ce take tsoron kishiya, ko za a yi mata kishiyan ko kuma an riga an yi kishiyan, amma kuma tana son ita ne za ta samu fada a wurin mijinta, ita ma sai idan ta rufi sai ita ka makami ai za a je gurin malam, akwai malam wani guri, akwai malam wani guri. Kasancewa an kira shi da sunan malam bai musuluntar da bokancin da yake yi, ko annabi aka kira shi kuka ce akwai annabi a anguwa kaza, bai musuluntar da aikin da yake na kafirci. To ire-iren waɗannan abubuwan su suke ja mutum ya je shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Yawwa, don haka sai mutum ya taka tsantsan. Wani lokaci rashin lafiya, har Hausawa suna da wata abin nan, wata kalma ta maguzanci da suka samo ta daga shedan, wai Allah ya ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba. Kul inna Allah la ya'muru bil fahsha, da dai Allah subhanahu wa ta'ala baya umarni da alfahsha. Allah ya umarni da a shirka a samu lafiya a tuba. Gara ka zauna da rashin lafiyanka, ka rayu da rashin lafiyanka, ka mutu da rashin lafiyanka, ka je ma Allah da tauhidi fiye da kai shirka da Allah, ka rabu da Allah, kuma daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kona ka. In dai saboda raɗaɗi ne da wahalan ciwo ya sa da za ka je kai shirka da Allah, to azabar mutum jahannama ita ba ta da ƙarshi. Gara kai haƙuri da ciwon nan ka, gara mutum ya haƙuri da ciwonsa, sai ya ce wai Allah ya ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba. Wani sai ya ce maka to ai tunda dai ba mugun abu ba ne, ai zan yi na kariyan kai ne, ai zan yi na neman lafiya na ne, na kariyan jikina. Duka wannan kofofi ne daga shedan, hujjoji ne waɗanda yake ba hujjoji ne karɓaɓɓu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Ayyub kamar yadda hadisi ya zo, ya samu shekara 18 yana fama da rashin lafiya. Shekara 18 manzo Allah ya ce hatta hajarahu alqarib wal ba'id, dangi na kusa da na nisa duk sai da suka nisance shi, irin an kai gaban da har an gaji da shi din nan, tun ana zuwa gaishe shi an yana wata na ɗaya, wata na biyu, wata na uku, ana zuwa mu je mu gaida Ayyub, mu je mu gaida Annabi Ayyub, mu je mu gaida Annabi Ayyub, shekara ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, da an gaji da shi kowa ya kaurace masa, ko gaishe shi ma ba a zuwa yi. Mutum biyu ne a cikin dangi suka rage suke zuwa gaida Annabi Ayyub alayhi salam, mutum biyu suka rage, sai ko matarsa guda ɗaya da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ita, amma dukiyan shi ya salwanta, matan waɗansu sun mutu, kowa dai ga ni ƴaƴan duk sun mutu ga ina saboda jarabawa ta Allah. Amma shi da kullum zuciyar shi tana nan, tana Allah, harshen shi yana nan danye da ambaton Allah. Har wata rana kamar da yazo a cikin hadisin, shedan ya dabara sai yazo yana tallan magani a kusa da gidan Annabi Ayyub, maganin irin cutan da Annabi Ayyub ke fama da shi. Da matan ta ji wannan sai ta wuf ta fito ta ce lalle za a ba ta magani, ta karɓi magani ta kai ma Annabi Ayyub. Annabi Ayyub ya ce shedan ne zai kawo miki magani ki karɓa ki kawo mini, ya ce to wallahi ni alƙawari in na warke sai ne miki bulala ɗari, bulala ɗari zai mata. To ita kuma da yake ta kwankwaɗi tauhidin bata ci ato shi kenan, duk ma ka ci sa'a ma yanzu na tsaya ina ma ta rerenka ina jinyanka, bari in koma gidanmu, bata faɗa haka nan ba. Sai ta gane cewa ita ne ta tafka kuskure. To lokacin da Annabi Ayyub din Allah ya bashi lafiya bayan ya samu shekara 18 din nan, domin ya warwar wannan rantsuwan da yi, wata irin bulaliya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na musamman, kamar ka ce tsintsiya mai baki ɗari Allah ce ka bige ta da shi soda in ka bige ta da shi soda kowanne baki ya tabe ta kai mata bulala dari kuma a samu tsatsiya fada mutum ai kaga wannan kaman marahani sannan kuma gashi ya warwar wannan rantsuwa ne shi yana zauni inda yake zauni ina Allah ce urqud bi rijlika motsa kafanka yana motsa kafan sai ruwa ya fara bubbugowa daga inda yake zauni aka ce to baridun wa sharab wannan ruwa a sha ayi wanka kaji inda shan magani da wanka ya taso annabi ayyub ya sha wannan ruwa ya watsa a cikin shi ya koma tamkar bai taba yin ciwo bai ma fi da kyau daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab muka da mishi da iyalansa da dukiyansa da duk wani abu da ya salwanta nashi Allah subhanahu wataala ya dawo masa da shi to da haka ala ayi hal duk wata lalura da za ta bijiro a rayuwar nan sai mun sanya hakuri akan ta jama'a saboda duk wanda ya shirka da Allah fa an riga an gama da bajinsa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu akan tauhidi alkhamisatu mas'alata biyar kaunu tarkin ruqya wal kai min tahqiqit tauhid mun fahimci cewa wato ainihin nisantan ar-ruqya abinda malike nufi da ar-ruqya anan shine al-istirqa nisantan neman wanda zai maka tawaida da nisantan wanda zai maka lalas wannan na daga cikin tabbatar da tauhidi amma a can baya mun riga mun ji cewa ita ruqyan a karan kanta dinka yi ta bata tawai tauhidin mutum domin manzon Allah ya yi ta nana Aisha ta yi mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ma ya zo yi mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kai ka nemi wanda zai maka to nisantan haka da nisantan wanda zai maka lalas shine ke daga cikin tabbatar da tauhidi kuma duk mun ji dalilin da yasa nisantan waɗannan abubuwa guda biyu ke cikin tabbatar da tauhidi as-sadisatu mas'ala ta shida kaunul jami'u kaunul jami'i litilka al-khisal huwa tawakkul mun fahimci cewa babban abin da ya ja mutun zai samu daraja idan ya nisanci waɗancan abubuwan shine idan yayi shi ne akan tawakkalin shi akan Allah subhanahu wataala akwai wanda bai samu wanda zai kira ya mishi ruqya bane saboda kasancewa ba shi da mutuncin da zai kira a zo ayi masa ba shi da mutuncin da zai kira ayi masa ko kuma ba shi da daman da zai kira ayi masa idan aka samu wani gogaggen dan daba wanda ya addabi al'umma al'umma suna ta fatan Allah subhanahu wataala ya raba su daga sharransa sai ya kamu da ciwo ta yaya za a iya zo ya ce maliman zo ka je kai mun ruqya liman ya yadda kun fahimci abin da muke nufi ba zai je ya ce maliman ko wani malami ko wani ustaz zo kai mun ruqya ba to da haka wannan ko ya nisanci ruqya ba dogaran shi akan Allah ne jawo masa wannan ba saboda ba shi da gatan da za a yi mishi ne irin wannan bai samu wannan daraja na tabbatar da tauhidi ba ko kuma ya kasance gurin da yake din babu masu ruqyan ne amma da su to da zai kira ayi masa saboda babu sai ya sa bai kira ba kila ya tafi kasashen turawa inda yake babu wa'ansu masu ruqya yana ta fatan kaga da ina gida Najeriya ne kaga da na kira liman yi mun addu'a kaga da na kira ladin yi mun addu'a sai ya nisanci neman wanda zai mishi ruqya to amma kaga shi ba tawakkali akan Allah bane ya ja mishi wannan rashin wanda zai yi to irin wannan bai dace da wancan falalan ba abinda ake so ka gane shine har sai idan tawakkalinka akan Allah shine ya jagorance ka kakafi sosai har ka wuce matsayin da zaka nemi wanda zai maka tawaida ko kuma wanda zai maka lalas as-sabi'atu mas'alata ta bakwai umqa ilmi sahabati bi ma'rifatihim annahum lam yanalu zalika illa bi amal zamu fahimci zurfin ilimin sahabbai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari cewa mutum 70 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba su ba su fahimci cewa wannan za a same shi ne ta hanyar Allah ya ba ku musamu ba ba su fahimci cewa wai kawai idan annabi ya kawo wani falala kawai idan ka ce to Allah ya sa muna cikin su shikenan ka gama aiki ba sun fahimci cewa sai an yi aiki tukuru sannan ake samun falalan Allah subhanahu wataala dama can a cikin hadisi ya ce silatullahi ghaliya hajar Allah tana da tsada silatullahi aljanna hajar Allah ita ce aljanna tana da tsada to sahabbai sun gane wannan da kyau da haka duk inda suka ji ana bayani akan falala da wata daraja da za a samu gobe kiyama sun san abin ya wuce kawa maganan baka sai an lalubo wadansu aikace aikace ne za a yi wanda za a faranta ma Allah wanda Allah zai yadda ya karba har ya baka irin wannan fadalan dan lokacin da annabi ya gaya musu haka sun keba kan suna ta tattaunawa to menene mutum zai iya samu wannan daraja wadansu suka ce kila sahabban annabi wadansu suka ce kila wadanda aka yi su a musulunci wadansu suka ce kaza wadansu suka ce kaza fatan su dai a wannan lokaci su lalubo menene idan mutum ya zai dace da wannan falalan to kaga sabai sun fahimci duk inda suka ji ana bayanin wata falala to ana bayani ne akan yanda zaka yi aiki domin ka dace da wannan falalan ba ana bayani ne akan yanda kawai zaka yi ta to mu dai Allah dai ya samu dace Allah dai ya samu dace eh amin amma kuma sai an yi aiki ake dacewa as-saminatu mas'ala ta takwas hirsuhum 'ala al-khayr mun fahimci cewa lalle sahabbai suna da matsanancin kudi akan aikin alkhairi saboda gashi suna ta tattaunawa su gano wani aiki ne za a yi ma Allah Allah ya yadda ya karba har ya shigar da kai cikin wannan wannan sai masu nufin alkhairi idan ka samu komin falalan hadisi kaje ka karanta mu wanda yake babu Allah da maiki a ransu wannan bai dame su ba za su yi wannan aikin ba ba ma za su ma bude tunanin su su gane bayanan baballanta nasu yi maka tambaya akan ka kara musu bayani ballanta nasu yi ta binciken yanda za su yi wannan aikin idan kaga mutun yana binciken kyawawan aiki to yana ma da wani alkhairi da yake fatan yi aiki da alkhairin Allah ka sanya mu cikin su da falalanka hatta sai atu mas'ala ta tara fadilatu hadhihi al-ummati bil kamiyyati wal kayfiyya mun fahimci falalan wannan al'umma ta sashin yanayinta da kuma ta sashin yawanta wannan al'umma ababin yawa ababin yanayi da yawa duka suna da falala ababin yawa dai mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an nuna mishi wani nahiya guda sai ya ga al'umman shi ne ga sunan bila adadin ga sunan duhun su kawai kake gani wannan na nuna maka cewa kenan ababin yawa al'umman nan ta sha gaban kowace al'umma a cikin babin yawa wanda kuma yawa alkhairi ne koda a duniyance koda a lahirance a lahira dai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna mishi al'umman sa tana da yawa kuma wannan din yayi masa dadi a duniya kuma mun yadda cewa duk al'umman da take da yawa to zaka samu ci gaba da fasaha na yawa a cikin wannan al'umma sannan kuma zaka ga cewa wato wannan al'umman ta wuce a taka ta a zauna lafiya dauki kasan China yawa ne kawai Allah ya taimake ta da shi ta samu technology saboda dai inda al'umma suka yi yawa to zaga technology kan yi yawa a wurin wato hiki abin nan fasaha da kimiya yanzu dauki yammacin Zaria wanda yake zaka ga sun cinkusa suna guri daya da haka sun yi yawan da yake suna da yawa koda ba wasu fi mutanen wani guri yawa amma suna da yawa a dunkule a wuri daya ba sa fita wannan ya sanya zaka dan karamin yaro ya iya rariya wani yaro ya iya mafici wani yaro ya iya kaza saboda me saboda iyayensu ba sa iya ciyar da su da haka sai aka bar kowa tashi tafi shi technology da ke cikin su yafi technology da ke cikin mu gabashin garin nan mu mun saba ne kawai sai dai da safi kai wanka ka dauki biran ka kasa aljihu kawai kace to sai na dawo amma yanzu inda za a baka karfi a ce ka sarrafa ko a baka kaba a ce ka sarrafa ba inda zaka yi dashi amma su can wani ya iya fatanya wani ya iya kaza wani ya iya kaza zai wahalan gaske ka sami yaro din shekara 7 bai da wata sana'a da ya kware mata to yawa ne ke kawo irin wannan ci gaban technology din to da haka al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama tana da yawa da haka a duniyance tana da daukaka sannan kuma a wurin Allah subhanahu wataala tana da daukaka haka nan kuma ta sashin yanayinta domin a cikin wannan al'umma ne aka samu mutanen da tauhidin su yayi kololuwa la yastarqum wala yaktawun wala yatayyarun ala rabbihim yatawakkalun a ciki ne aka samu wayannan mutanen a ciki ne kuma aka samu mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba kuma aka kara ma kowane mutum 1000 mutum 70,000 wanda muka yi lissafi kusan mutum miliyan 7 a cikin wannan al'umma wanda a cikin al'ummomin da suka gabata babu irin wannan daraja al'asharatu mas'ala ta 10 fadilatu ashabi Musa mun fahimci falalan mutanen annabi Musa sai dai a cikin hadisin babu wani abu da zamu iya fahimta na falalan mutanen annabi Musa kai tsaye da malam ya ce yawan mutanen annabi Musa da zai fi kyau amma hadisin bai nuna mutanen annabi Musa suna da wata falala ba a cikin wannan hadisin, sai dai kuma kila in zamu kalli wadansu nasosa da suka zo kamar inda Allah subhanahu wataala yake goranta musu ya ba su mulki wa ataakum malimi wa ahadan min alalamin, Allah ba su mulki ya ba su abin da bai ba wadansu al'ummomi ba a zamanin su. To irin wannan kila ma ce a duniyance nasu ya nuni akan falalan mutanen annabi Musa akan mutanen zamanin su, ya ba su abin da bai ba wadansu su abin da bai ba wasu su ba. Amma a cikin wannan hadisin ne kawai ya nuna dai suna da yawa. To da malam ya kawo maganan yawan kawai da ya fife da ya ce falalan mutanen annabi Musa. Al-hadiyatu ashara mas'alatu goma sha daya ardul umami alayhi salatu wassalam. Mun fahimci an bijirma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummomi abinda zai faru ran tashin alkiyama an masa samfotin sa. Kuma wannan yana nuni akan girman annabi sallallahu alaihi wasallama da darajar sa ne a wurin Allah. Domin Allah yana sanya lallashe zuciyansa ne da haka. Saboda tunda aka nuna mishi samfotin abinda zai faru gobe kiyama, kuma cewa in an tashi alkiyama al'umman kana kan gaba a wurin yawa, al'umman kana kan gaba wurin abubuwan da zasu dace da shi a wurin Allah, har ya nemi a ƙara masa aka ƙara masa, to kai a cikin nan kawai zaka fahimci tabbas akwai lallashin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, cewa Allah yana son ya ƙara lallashin zuciyarsa ya kwantar masa da hankali irin cutarwar da yake fuskanta daga abokan gaba, daga makiya, cutarwa na cikin gida na daga munafikai, cutarwa na waje na daga yahudun Madina, banu Quraiza, banu Qainuqa, banu Nadir da kuma ainihin sauran mushrikai na daga Quraishawa da sauran mutanen Farisa da sauransu, irin cutar wanda yake samu, to Allah yana son ya kwantar masa da hankali cewa al'umman ka fa za ta karbi sakon nan har sai ta fi kowane annabi tarin mabiya, sai ka fi kowane annabi tarin mabiya. Sannan kuma al'amarin nan gobe kiyama akwai daraja mai kauri akan al'ummanka. Da haka wannan dai tasliya ce, lallashin zuciyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Athaniyatu ashara mas'alatu goma sha daya anna kullu ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiyha, cewa kowace al'umma za a tashe ta ita kadai ne tare da annabinta. Da haka ba za a yi cincirin doni a zo mutanen annabi Hud sun ci kuɗi da mutanen annabi Salihu, mutanen annabi Salihu sun ci kuɗi da mutanen annabi Nuh, a'a, kowane annabi zai shiga gaba al'ummansa ta rufa masa baya. Yawma naduku nad'u kullu unasin bi imamihim, kowace al'umma za a kira ta da jagoranta, ko dai ya kasance annabinta ko kuma ya kasance wanda ta fi tafarkin shi. Kowace al'umma tara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kowace al'umma za a kira ta tago da littafinta da annabinta, da littafinta da annabinta, wani littafi aka baki kaza, ina annabin ki gashi, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin, atambi su mutanen da aka aika musu da annabin, shi ma annabin za a yi mishi tambaya akan mutanansa. Al'umman za a tambaye su ma za a jamtumul mursalin, wani irin amsawa kuka yi ma annabawa, to a lokacin nan ne kuma kowa zai ba da irin amsawa wanda ya yi ma annabi. Ya amsa ma annabi 10 cikin 100, wani ya amsa ma annabi 20 cikin 100, wani 30 cikin 100, har waɗanda za su ce mun amsa ma annabi 100 bisa 100. To irin waɗannan su ne maɗaukaka masu girman daraja. Amma kowace al'umma za a tashe ta ne ita kadai da annabinta, da haka ba za a yi cincirin doni ba, ba za a yi cakuɗeɗeniya ba ne, ballantana wancan ya tura wancan, wannan ya tura wannan, a'a, za a zo ne akan tsari. Kuma a cikin haka ɗin yana nuna maka akan sunnan Allah subhanahu wata'ala ne tsari. Duk abin da Allah zai za ka ga akwai cikakken tsari da bin komi dikin. Dubi yanzu wannan an ce kowace al'umma za a tashe ta tare da annabinta. Dubi inda rana da wata suke kai komo, suna kan tsari. Dubi inda taurari suke kan tsari, dubi inda abin nan dare da yini suke kan tsari, dubi inda sama take kan tsari, dubi inda ƙasa take kan tsari, komi cikin halittun Allah zaga an tsara shi dalla dalla. Wannan na nuna maka ashe cewa bin abu baga baga, ido a rufe, ba tare da tsayawa a tantance, a daidaita, a tsara komi ya tafi ba, wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ne. Mutanen kirki suna bin komi a tsare ne, suna bin komi abin ko shiga za ka yi, kai shiga mai tsari, shiga na tufafi, kar kai shiga mari tsari mari kan gado, wanda duk wanda ya ganka sai ya sake wai ganka ya ga wannan wai mai hankali ne ko mari hankali ne. Irin wannan shigan addinin musulunci baya goyon bayansa. Har wani hadisi ke cewa duk wanda ya sanya tufafi na shuhura, duk wanda ya sanya tufafin da ido zai ta dawowa kansa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani mummunan narko a kansa, wanda ke nuna maka akan cewa duk abin da zaka yi ka bi shi akan tsari. A wani hadisi ya nuna maka in kana tafiya da takalmanka guda biyu a kafa, sai ɗaya ya tsinki, sai ka cire, to shi ma ɗayan ka cire, saboda a nuna maka tsari, saboda kana tafiya da takalmi kafa ɗaya ba ɗayan kafa ɗaya, ai kaga kokin gani ba za ka yi ba. Ana son tsari, to haka ake son tsari a cikin komai. Shine zaka ga mutum, musamman wannan zaga malamai da dama suna faɗa cikin irin wannan rashin tsari. Wannan ina magana akan malamai ne, duk da na san su ma al'umma suna da irin wannan. Sai kaga malami yana da ajanda, bismillah malam, can zai je ya karantar a wuri kaza, zai je ya lecture a wuri kaza, zai je muhadara a wuri kaza, zai je a wuri kaza, amma ba shi da lokacin da zai zauna da iyalan shi haƙƙi na wajibi ya bansa. Ba manzon Allah ce li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Wani sabon tsaban muhadarorin shi da wa'azuza da karantarwa har ta sa saboda tsaban wannan himman in ya kwanta da daddare bai tashi sai bayan an gama sallan asubahi. Ai an yi ban kaura, an yi ban kaura. Wani sabon tsaban wannan hikiman abin nan himman ta sa dai da lokacin da zai zauna da ƴaƴansa da matansa ya gane inda suka sa gaba addininci, zai ya gyara modansu addini a waje. Amma ya shi na shi ƴaƴansu ke addini bai sani ba, ƴaƴan shi na sallan jami'i bai sani ba, ƴaƴan shi suna ma sallan ko ba sa yi bai sani ba, matan shi suna jinkirta sallah bai sani ba. Amma fa in ka ji sunan shi a gari ba inda bai zuwa yana fafatawa yana karantar da addini yana ba'azi yana lacca, wannan rashin tsari ne, rashin kan gado ne, wannan ba zai amfane ka a gaban Allah ba. Dan duk wannan wa'azin naka in aka ji aka auna da haƙoƙan da ka tawaye, kila duk za a raba shi ne ga waɗanda ka tawaye musu haƙi. To da haka komai addinin musulunci yana son a samu masa lokaci. In lokacin hutu ne a tsaya a huta, kar ka ɗauko lokacin hutu ka ce wannan lokacin za ka tsaya ne ka fafata ibada. Abu Darda dan uwan shi Salmani ya ci gyaran shi akan wannan. An zo an kwanta za a yi bacci, an kwanta karfe 9, karfe 10 kai Abu Darda ka miƙe ka ce wai za ka yi sallah, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Salmani ya ce kai koma ka kwanta ba lokacin sallah bane yanzu. Ya dai dan zazzun bar bakin shi dai ya abin nan. 11 zai tashi ya ce lokaci biyu ba, 12 ya ce lokaci biyu ba, sai da aka kai karfe 2 sai ya ce to yanzu lokacin sallah ne. Tashi mai sallan gaba daya, suka yi sallah zuwa karfe 4. Ya ce to shiga gida kuma ka kara kintsi, daga nan in ka gama kai alola ka fito sai mu wuce masallaci. Bin komi akan tsari kenan. Akwai lokacin ibada, akwai lokacin hutu, akwai lokacin neman abinci, akwai lokacin zuwa wa'azi, akwai lokacin zuwa makaranta, akwai lokacin neman sana'a, komi haka ake tsara shi. Ba mutum ya rika yin abu baga baga ba. Ka ga wani yana nan ustazi ne, shi ba shi da lokacin sana'a, shi dai kullun dai shi dai aje makaranta, aje wa'azi, aje lecture. Duk in ya gama dawa daga laccan nan kuma sai ya zo ya dan rabi a kofar gidanka. Allah Allah gafarta malam dama, ka dai san mu ne muke aikin addini, to na sabulu ne dai ya gagare ni. Ka ji sakarai. Wannan wa'azin kai hakuri da wannan rabin wa'azin ka je ka nemi sana'a, ka je ka sai sabulu. Ka ce wani ku ne masu ma addinin musulunci, an tambayi al-Imam Ahmad. Wani mutum ya tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sai Allah gafarta malam, ina da abin nan dinare guda hudu, amma bari ka ji inda na same su. Dinare na farko kasuwanci ne na samu, dinare na biyu wana ne ya bani, dinare na uku Allah ya sa ni na iya karatun Al-Qur'ani, na karantar da Qur'ani ne aka bani, dinare na hudu kuma galla ne aka kawo min na wani kila gona da muke da shi ko abin da ya kamata. Wanne ne ya fi tsarki cikin wannan dukiyoyin guda hudu? Ko a fahimtar ku wanne ya fi tsarki? da yake da kun gane inda nake magana akai sai kuka idita haji al-Imam Ahmad ya ce wannan dinarin da ka same ta hanyar kasuwanci duk tafi tsarki ya ce me biye mata fa ya ce sai wanda ka je kuma kai ya ce a wancan ya ce wancan na galla da aka kawo maka wannan kasan hukuncin shi ba sai na gaya maka ya ce me biye mishi a cikin falala shine wanda ka karantar haka baka ya ce amma ba dukiya mafi kaskanci da walakanci fiye da wannan dinarin da ka ce wanka ya baka dinarin da wanka ya baka shine dukiya mafi kaskanci saboda a nuna maka dai cewa komi karkabin shi akan tsari karka tsaya ka ce zaka yi ta ustazanci wani bawan Allah sayyidina Umar ya gan shi a masallaci bayan sallan Juma'a yana kwance ko mu ce yana zaune yana ta lazimi sayyidina Umar ya ce kai kana mene a masallaci ya ce ai mu muna nan muna ta ambatan Allah tukuna ya ce baka fita neman abinci ya ce ai ina ai mu kullun ibada ne sayyidina Umar ya dauko bulala ya tsala masa ce fita kaje ka nemi falalan Allah a waje ka tsaya a masallaci an ce maka sama tana ruwan zinare da azurfa ne sayyidina Umar ya zane shi wani mutum yana zuwa majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu akwai kuma wani abokin shi shi kuma zai fita je nemi kuɗi ya ciyar da su shi sai yana jin kamar wani shine gwani ai nake zuwa majalisin Annabi ina dauko karatu da maganar ta kai gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi yake ce mishi to an can dan uwan naka da ke ciyar da ka yafi ka falala a wurin Allah shi zai je nemo abinci saboda ya kare kaskancin rayuwa kai kuma zaka zo majalisi kai karatu kawai ka tsari shi kuma zai taba karatun kuma ya je nemo kuɗi yace to ai yafi ka falala a wurin Allah to haka kaida take musulunci yana son bin komai akan tsari jama'a Allah shi taimake mu. Asalisatu ashara mas'ala ta 13 qillatu man istijaba lil anbiya man ji cewa ashe waɗanda suka amsa mu annaba su suka fi karanci domin akwai annabin da yake yana da mabiya da basu ce 10 ba wani annabin mutum biyu wani annabin mutum daya akwai annabin ma da yake ma mashi da mabi ko mabi kwara ɗaya ba shi shi kadai zai zo ranar tashin alkiyama. Arabi'atu ashara mas'ala ta 14 anna man lam yujibhu ahad duk annabin da wani mutum bai amsa masa ba ya ati wahadahu shi kadai zai zo duk annabin da bai samu wani mabi ba shi kadai zai ruwan tashin alkiyama. Al-khamisatu ashara mas'ala ta 15 thamaratu hadha al-ilm amfanin wannan ilimi wa huwa adamu al-ightirar bil kathara wa adamu az-zuhd fil qilla wannan ilimin yana da wani wato wani falala wannan hadisin yana da wani abu da zamu dauka ne izina a ciki shine kada ka rika ruduwa da yawa kada kuma ka rika gudun kadan abinda malam ke nufi anan kada ka rika ruduwa da yawa idan ka ga mutane halaka ko sun yi yawa ka ce to ni ko ka ce ma kai ba za ka yi ba ya za ka yi ai gara kawai dai in ka shiga gari ka ga mutane da bindi kai ma kawai ka tsinki menene kai ma kai bindi malai ce a kar ka rubi da yawa din ka ga mutum dubu suna kan bata kai kuma daya kana kan daidai ka ce to ya za ka yi bari kawai ka bi su da a tare a lalaci malai ce kada ka rubi da wannan sannan kuma kada ka rika kyaman karanci ka ce to inda abin nan gaskiya ne a ya zai yi a ce mu uku kawai ga mutane kusan miliyan duk su matafiyansu ɗaya mu uku kadai a ce ba mu a karka yi nisanci wannan malai yana son nuna maka ba ta karkashin wannan ake gane gaskiya ba hanyar da ake gane gaskiya hanya ɗaya ce hanyar da idan mutanen duniya duk sun taru a gefe guda wani mutum ɗaya ya koma gefe guda to mai guda ɗayan nan matukar yana da dalili to shine wanda yake kan gaskiya kuma shi za a bi yahudu sun ce lan yada kwalal jannata illa man kana hudan aw nasara da su da kirista suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai kirista ko ba yahudi Allah subhanahu wataala yana musu duk abin nan ba jayayya bane ba wani sa'a sa bane ba wani a tsaya a ta jajjiyan wuya bane a'a qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawai ku kawo hujja in kuna da gaskiya da haka duk wanda zai zo da magana kawai ina hujjanka in yana da hujja hujjan nan tabbatacciya tsayayya shikenan amma in ba shi da hujja din sun kai su miliyan to wannan ban kaura da shari'i ta ne kamar ma a baya ai mun kawo cewa mafi yawan mutane za gan su fasikai ne in dai ana auta yawa ne in ana auta yawa ne mafi yawan mutane fasikai ne wa in tuqi akfar man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun wama wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum lafasiqin qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana ajabtal ladina min qabl kana aktharuhum mushrikin wama yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da haka mafi yawan mutane inde wannan ne za ka ga babu wani abu ne duk mafi yawan suna kan batai saboda zace ne da safai naji wani walimi dan bid'a ne yana ma wani kishi ko kuma ince yana ma wani dan bid'ar raddi shi wancan dan bid'an da ma ya goge gurin alfahari su suna da yawa su suna istighfari su 80 suke istighfari ko kaza ko kaza ko kaza sai mun ji shi wancan dan bid'an yana ce mishi banza sakare haka yake faɗa masa yace in kai dabba ne mu ba dabbobi bane yace kana alfahari da yawa yace to in dai yawa ne to balfa yace a duniya yau ba abin ba wani aikin musulunci dake tara jama'a kamar yanda bal take tarawa to ya nuna bal kenan ita kenan ta fi sunna ta fi kaza ta fi kaza misali yana misharai duk dai tarkace ne dai duk cikin su amma dai haka yake masarai to da haka yawa ba wai shine abin nan ba za ka ji wai an ce mutane suna yawan cewa ai tarin jama'a alheri eh laysa ala itlaqi ba kowane tarin jama'a ne alheri ba tarin jama'an da suka hadu akan gaskiya su ne alkhairi amma tarin jama'an da suka hadu akan ƙarya nan ba alkhairi bane asaji satu ashara mas'alatu 16 ar-rukhsatu fi ar-ruqyati min al-ayn wal-huma mun fahimci cewa an yi sauki shari'a ta bada izinin ayi tawaida saboda faruwan kambin baka ko kambin ido ko kuma harbin kunama ko sarin maciji As-sabi'atu ashara mas'alata 17 umku ilmi salafi mun fahimci zurfin ilimin magabata li qawlihi ta yanda ainihin sa'id bin jubair yake cewa qad ahsana man ta ila ma sami'a walakin kaza wa kaza da ya kawo ma wancan dalibi na shi Husain bin Abdurrahman ya kawo mishi wancan hadisin sai ya ce to duk wanda ya aiki da iya abin da ya zo mishi na ilimi ya kyauta amma kuma ni naji malamin mu sayyidina abdullahi dan abbas ya ba mu hadisi kaza da kaza da kaza da kaza malai ce fa'uli ma anna alhadith alawwala la yukhalifu althani sai aka fahimci cewa hadisin farko din nan bai sha bamban da nabi ba hadisin farko yana magana akan ruqya ne mutun ya makan shi ruqya hadisi na biyu yana magana akan alistirqa neman wanda zai maka ruqya da haka ba su sha bamban ba kaman kenan yana ce mishi da kunama ta harbe ka sai kai tawaida eh to ka kyauta to amma barin ƙara maka wani ilimi kuma kar gobe kuma irin wannan ya faru ka kira wanda zai maka ga hadisin da malamin Abdullahi dan Abbas ne ga ya mana ka gani as-saminatu ashara mas'alata 18 bu'd as-salafi an madhihi al-insan bima laysa fihi magabata suna da matsalincin nisantan yaban mutun da abin da bai yi ba mun fahimci wannan inda Sheikh Hussein bin Abdurrahman yake cewa ni fa ba sallah nake yi ba lokacin da naga wannan tauraruwan ta wuce as-sa'atu 10 mas'alata 19 qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace anta minhum kai din nan kana cikin su alamun min alamin nubuwa wannan alama ce daga cikin alaman annabta da ya dubo akasha ce kai kana cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba alama ce daga cikin alaman annabta yanda za mu fahimci wannan shine idan ba wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wannan ta hanyar wahayi ba babu yanda za a yi ka iya gane cewa wani ba zai canza ba daga nan zuwa shekara kaza daga nan kafin mutuwansa amma sai aka ga okasha ya tabbata akan addini abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi akai bai ci baya akai ba ma ya karu ne har ya zuwa lokacin da ya bar duniya wannan yayi nuni akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas an gaya mishi wannan ne a wahayinci da haka wannan alama ce daga cikin alaman annabtansa al-20 mas'alata 20 fadilatu akasha mun fahimci falalan akasha bin mihsan al-azdi domin yana cikin mutane 70,000 da za su shiga aljanna bugun fari ba tare da hisabi ko azaba الحادية عشرة والعشرون مسألة عشرين دقيقة استعمال المعاريض هل استنين كما دجرواي شين المعاريض كما دجرواي أتشن حديثينا في المعاريض في المعاريض وفي معاريض الناس لمن دوحة عن الكذب أتشكين كما دجرواي أقوي أبن دزي ودا تدك يباسي كيك اليابا شين المعاريض shine ake ce mishi mukan ce mishi tauriya wannan lokaci ko yawa ka fadi wani abu kai da kake fadin abin da kake nufi daban wanda kuma ke jin ka shi kuma abin da yake ji daban abin da yake fahimta daban amma kuma ba ƙarya kai ba daga cikin magabata ina jin ko amashi ne ko wani daga cikin dai tabi'ai idan yana son ya kebe a daki yayi nazari ya bautan Allah to yana gudun kar waɗansu su aiko suna neman shi shi kuma ba zai ƙarya ba ba ƙarya a cikin magabata sai ya ja wani layi a gidan shi haka sai ya dan ja cycle a tsakar gidan shi sai ya shiga wannan cycle din idan ya shiga sai ya fito daga cycle din sai ya shiga ɗakin shi ya ci gaba da ibada sai ya bai wani shi ta tsaya a wurin idan aka aiko aka ce Allah gafarta malam ya zo sai ta ce wallahi malam ɗazun ne ya fita daga gidan nan kai mai ji wani gidan zaka dauka wannan gidan ga baki daya ita kuma gidan take nufi dan wannan gidan da ya zana din nan a fita zuwa kaga me fadi abin da yake nufi daban me sauraro abin da yake fahimta daban amma kuma duka dai babu ƙarya a ciki to shine ake kira al-ma'arid to wannan saban idan mutun ya maida wannan tada yakan zama makarici domin idan ya kutsa mu wannan ya kutsa har zai zo ya marka ganin ƙaryan ba aini bane amma dai idan ta kore maka ta kore to ana amfani da dai irin wannan hal abin nan yanayin saboda kubuta daga wani sharri ko abin da ya kamata haka kun fahimci matsala ta da kyau misali ka ko da kin ba da wannan misalin ba zan bude wannan misalin ba wato abin ne ala cuta ala magani in ji Hausawa yawa amma dai dauka da tun da zama zane nan da mace mijinta zai sa ta wani aiki alhamdulillah da matan ne su ma ba zan gaya musu wannan ba da mace mijinki zai sa ki wani aiki na'am yawa ya sa ta wani aiki sai ya kasance ba ta yi aikin ba kuma aikin yana da matsanancin muhimmanci a wurinsa ta tabbatar da wannan aikin zai iya haifar da damage tsakankaninsu to idan ya zo tana kirga da lokacin da zai dan dawo sai ta je kawai sai ta kwanciyanta irin ta kwanta din nan irin gade ta ga kamanta din nan yana shigowa salamu alaikum ina wanci dan tasowa ka tana dan daddafa bango lafiya ce latin da ka bani a gidan nan ban jin daɗi tana nufin ba ta jin daɗi saboda ana ta kashe musulmi a zangon kata ban jin daɗi ne ban jin daɗi ta ce mishi bari ne dan samu in kwanta to sannan kin ji an karɓo magani kaga yanzu ba maganar wancan tuhuman ba ne shikenan sai a daidaita matsala a tashi wannan ma'arid kenan amfani da irin wannan yana da kyau ka fahimci wannan to wanda ya maida wannan tada zai maida shi makarici amma idan ta kure ana neman mafita Annabi Ibrahim da ta kore mishi kaga yayi irin wannan da aka tambaye shi wannan matan fa wancan azzalimin sarkin ya tambaye shi wannan matan fa yana son ya ce mishi mata ta ce to an kwace karfi ya kwata sai ya ce yar uwa ta ce au yar uwa ka ce in aka ce yar uwa me zaka tsammani ya ko kanuwa kaga zaka ce zaka kwace mutun yin shi ne ko kanuwan shi ya ce au to shikenan shi ko yana nufin yar uwarsa ce a cikin addini duk cikin munan kowa matan shi ai yar uwar shi ce a cikin addini in dai addini ne duk inna mal mu'minuna ikhwatun dai yan uwan juna ne to irin wannan akan dan yi shi kuma ko a babin raha akan yi irin wannan ma'arif dai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wancan tsohuwa da ta zo ta manzo Allah to kaga dai abin da muke muna ta yin wannan ne dan a dace da aljanna yace kash tsohuwa ba za ki shiga aljanna ba ta yi kuka ta yi kuka ta yi kukan ta wadatacce sai ya ce mata ba ina nufin ba za ki shiga ga baki daya ba za ki shiga a wannan tsofan naki ba sai an maida ke yarinya ta ce aho ina cewa ga baki daya ne ba zan shiga ba to duka wannan ana kiran shi ma'arid to babu laifi yin shi idan ta kure ma mutum
har wancan wancan hadisi da yake cewa ƙarya ya halasta a waɗansu wurare to suka ce ma'arid ake nufi ba wai ƙarya zallanta ƙaryan ko ƙarya ka shafo ta ba ma'arid ake nufi to Allah shi taimake mu athaniyatu al-ishrun mas'alatu 22 husnul khuluqi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun ji kikkiawan ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah shi taimake mu wannan shine karshen wannan bayi akwai tambaya da akai akan salatul tasbih tun kusan sati 3 ko 4 da suka gabata nace zan yi bayani akan ta amma kuma dai ga lokacin ya ja ƙarfe 7 amma dai a gurguje ala ayi halle salatul tasbih sallah ce wacce take ingantacciya da dama daga cikin malamai sun inganta ta ta nahin isnadinta hadisi ne bawa hadisi guda ɗaya ne zo yi bayani akan salatul tasbih ba hadisai ne suka dan zo da dama akan wannan wanda idan aka kalli waɗannan hadisai zai tabbatar maka da ingancin salatul tasbih kuma falalan salatul tasbih manzon Allah sosai ya ce ma Abbas duk wanda ya salatul tasbih Allah zai gafarta mishi zunubansa na farko da na ƙarshe wanda yayi da kuskure da wanda yayi da ganganci wanda yayi sa boye da wanda yayi a bayyane da kuma ko rika tuna mun awwalahu wa akhirahu nawa daya awwalahu wa akhirahu amdahu wa khata'ahu sirruhu wa alaniyatuhu qadimuhu wa hadithuhu wanda kai da can da wanda kai sabu to Allah zai gafarta sai wanne ne na karshen mun fadi na farko da karshe mun fadi na kuskure da wanda kai da kuskure da wanda kai da gangar da wanda kai da wanda kai yanzu da wanda kai a boye da wanda kai a sarari da babba da karami da manya da kanana duk Allah zai gafarta maka zunubai nau'i guda goma Allah zai gafarta shi yasa wannan da wannan ne wadansu daga cikin malamai suka ce kai falalan hadisin nan yayi yawa bai kamata ya inganta ba sai suka rushe hadisin saboda wannan falalan da suka ga yayi yawa annabi ya ce idan ka tashi zaka yi sallah mai raka'a hudu ne babu sallama tsakankanin su sallah ce raka'a hudu idan kai Allahu akbar duk abin da kasan ana yi zaka yi na du'a wal istifta addu'an bude sallah subhanakallahumma bihamdika kaza kaza ka gama sannan sai kai a'udhu billahi minash shaitani rajim kai bismillah ka karanta fatiha in ka gama fatiha me ya rage ba sai ruku'u ba to ba zaka je ruku'u ba fatiha da sura da fatiha da sura duk abin da kasan ana yi a sallah duk abin da ake a sallah to ana yi a cikin ta in ka gama in addu'o'i ne in ka gama kowace addu'a kowace gaba to a tsaye sai ka fadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so 15 a tsaye daga nan sai ka je ga ruku'u in kai addu'an da ake a ruku'u sai ka fadi so 10 nawa 25 sai ka dago daga ruku'u in kai addu'o'in da ake yi in an dago daga ruku'u sai ka fadi so 10 nawa 35 daga nan sai ka tafi zuwa ga sujada in kai addu'o'in cikin binnan sujada sai ka fadi so 10 45 sai ka dago daga sujada sai kai addu'an da ake in an dago daga sujada sai ka fadi so 10 sai ka koma sujada ta biyu in ka koma sujada ta biyu kai addu'o'in da ake sai ka fadi so 10 to sai ka dago sai ka jursatul istira sai ka jursatul istira ita dama ba wani addu'a da ake sai ka fadi so 10 75 to da haka kowace raka'a zaka samu 75 75 so 4 ba 300 ba 300 ya tabbata babban abin da nake so a tsokaci anan jursatul istira a cikin wannan sallan wajiba ne haka yazo ma qarara a cikin hadisin Abu Rafi qarara yazo a cikin hadisin Abu Rafi yace thumma qulha 10 idha rafa'ata min as-sujud qabla an taquma kafin ka miƙe jalsatul istira kenan zaka jalsatul istira sunna ce tabbatacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban san abin da yasa wadansu daga cikin ahlus sunna suke kyamanta ba alhalin kuma ingantacciya ne hadisi mabambanta ga sunna a cikin sahih bukhari balantana kace hadisi ne da'if wannan yafi inganci fiye da a gama sallah ka daga hannu kana addu'a baka da wani madogara akan wannan baka da wani madogara a gama sallan farilla dai a gama sallan farilla a ganka ka daga hannu kana addu'a shari'a bata san da wannan ba yafi kama da al'ada kamar yadda ka san al'ada ne liman ya juyo yace a karanta qul huwallahu a karanta inna anzalnahu kuka ce wannan bid'a ne ba kyau to ita ma wannan din ina kuka samu ta a sallan nafila an taba samu manzon Allah yayi so daya da ya salla a masjidi bani ma awiya lokacin da zai tafi yakin khaybar ya salla a masjidi al-ijaba ita ke ake kira masjidi al-ijaba yanzu a madina da ya salla a wannan masallacin za a tafi yaki nafila ya daga hannu ya addu'a tun da wannan so dai ba ƙara ganin annabi ya ƙara yin addu'a ya daga hannu ya addu'a bayan sallah ba kila kun fahimce ni da kyau kila ka ce to a wannan addu'a ya ce addu'an da tafi karbuwa shine dubar kullu salatin sai ka je ka nemi anan dubar kullu salatin amma mutane sun gane in an gama sallah a rabi a daga hannu bayan annabi ya baka inda zaka yi addu'a cikin sallah da lokacin tahiyya yace in ka gama tahiyyatu lillah kaza kaza duk ka gama sai annabi ya ce summa liyatakhayyar min almas'alati ma sha sai kuma kai duk addu'an da kaga dama a lokacin nan sai ka yi ta annabi ya baka gurin addu'a ba kuma yace in kai sujada yace in kai ruku'u ku tsarkake Allah in kai sujada ka himmatu kai ta addu'a saboda ana gabda amsa muku addu'an ku amma duk mutane sai su kyale wannan sai a gama sallah kuma sai ga mutun ya wanda ga hannu yana addu'a to wannan ba ta da wani asali na'am ba an riga an wuce da sallah an riga an gama recording kai a cikin sallan tun kana da gatanka ko a hankalce ne kaje office din shugaban kasa ko kaje office din gwamnati kana da bukata ga ka gashi ba wani shamaki kuma ya ce faɗi duk abin da kake so wani ayi maka sai kai ta mutsu-mutsu kai ta mutsu-mutsu kace ai excellency ai ba komi in dai da wani abu ka faɗi kace ba komi sai da kuma ka fito kuma sai ka samu dan takarda sai ka aike wani messenger do Allah gashi do Allah inda hali do Allah dan kara mun promotion kai ga Allah an gama da badin ka ga inda ake karban addu'a nan a cikin sallah to an riga an yi recording an tafi da sallah kuma ka zo ka wani rabi kana addu'a nan fafa ta azkar kawai zakai to wannan jalsatul isra a cikin wannan sallah na salatu tasbih wajibi a takeicen takaita Allah ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk